الى اليف من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بينك يا اخوة، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أتي قبل كراتم التفسير يوم الاثنين، يوم الاثنين قوم شعبي وقوات الرملانة هجرة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى برن مكة وبرن مدينة كان هذا شكرا دبو ديا دقى ريخدو دأربعين دهدو دي دي والدي داتي دا أكو غواتن أفريلو ميلادية النبي إيسى مريم عليهما السلام كان هذا شكرا دبو بيو دا أشرين دا أكو إذا اللي سافن فيها إنجنتا ظام تقبا دا تفسير مواتكم ولن سورة سورة الحديث سورة دا تقوين شيء توحيدي دا أكيدا دا بيان إيماني دا الله da imani da manzannin Allah da imani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma imani da abin da yazo da shi na alqur'ani da kuma ba da muhimmanci ga taimakon addinin Allah ta wajen jihadi da kake dukiyoyi domin ɗaukaka kalman Allah da kuma taimaka wa bayin Allah da muni na munafinci da kafirci da muni na makoman munafikai da ainihin kafirai da kuma hakken da ake samu a dalilin imani da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nan duniya ko a gobe lahira, sannan da duhun da ake riska da kunci na rayuwa tun daga nan duniya da kuma gobe lahira idan aka kauce wa hanyar Allah da kuma hanyar manzon Allah da kuma hanyar alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi. A yau insha Allah ta'ala a dunkule za a gwada mana rashin muhimmanci da daraja ta ainihin duniya da rayuwar duniya da rashin kima da martaba ta duniya da rayuwar duniya. Duk wanda ya rike duniya ya rike fankan fayau, duk wanda ya rike lahira wannan shi ne ya rike tabbas. Duk wanda rayuwar duniya ta rudar da shi to ya yi hasara, wanda rayuwar lahira ta tsorata shi ya shiga taitayinsa to wannan shi ne mai samun babban rabo. Ga abin da Allah ta'ala yake اعلموا انما الحياة الدنيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكمر حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
الله سبحانه وتعالى ya dunkule mana duniya da rayuwar duniya a cikin wannan aya. Shi yasa aka ce wannan aya ta buga misali da kuma ainihin kamanci abinda ake kira da ilimin balaga tashbihun tamthiliyun, bi ma'ana tashbihi ne wanda aka ɗauko shi daga ɓangarori daban-daban. Idan za a kwatanta maka abu a ce wani ya yi kama da wani ta waje kaza, sai ya ce wani ya yi kama da wani ta waje kaza da kaza da kaza da kaza, wannan shi ne tashbihun tamthiliyun. Ba kamanci guda ɗaya ba ne ko misali guda ɗaya, misalai ne da yawa. Kuma kowane ɓangaren mutane ko kowane irin mutum yana fa'awa a cikin ɗaya daga cikin ɓangarorin da za a ambata. Kuma duniyan ka tattare ta ba ta fita daga cikin abubuwa guda huɗu ko guda biyar da wannan aya ta ambata duk yadda aka yi. Dole za ka samu rayuwar duniyan ta fada cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar. Sai dai a ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rayuwar lahira ita ce tabbas. Sai dai a lahiran ma akwai rayuwa guda biyu, akwai rayuwar jin daɗi, akwai rayuwar damuwa. Ashe duk wanda ya gangance a nan duniya to a lahira zai samu rayuwar damuwa, amma duk wanda ya yi ɗa'a wa Allah a nan duniya to gobe lahira zai samu sauƙi ƙwarai da gaske. Allah ya sa mu dace. Shine Ubangiji ta'ala ya ce ilamu kusani ya kuma sauraro annamal hayatud duniya, abin sani rayuwar duniya la'ibun wasa ne, walahun da warge, wazinatun da ado, watafakurun bainakum da yin alfahari a tsakaninku, watakasurun da kuma gwada fifiko fil amwali wal aulad a cikin ainihin dukiyoyi da ƴaƴaye. Saboda haka rayuwar duniya ba ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar. Imma dai la'ibun shi ne na farko. Sai idan aka ce la'ibun ana nufin wasa irin na yara. Me ye manufan wasan yara? Yara ƙanana suna wasan ƙasa, ko yara ƙanana ƴan mata suna wasa da irbebi, ko za ka ga yara inda mata ne suna yin tuwon ƙasa, suna yin miyan ganye, suna harhaɗawa. Sannan idan yara maza ne za ga mai yiwuwa suna yin gine-gine, wannan gida ne musamman ma a lokacin damana. Za a yi ɗaki ciki da falo da menene, ko kuma a ɗauki gare ana wasa da gare ana ta zazzagayawa, ko wani abu makamancin wannan. Mai ce manufan wannan wasa? Babu. Sai dai kawai abinda za ka fahimce in ka ga yaro yana wannan wasan yana da lafiya, amma shi a wajensa babu ainihin manufa. Sai dai kuma a dalilin wasan akan gane yaro mai ɗan karen wayo. Don akwai wanda yake in ya gano wajen wahala ki ba zai bi ba, sai dai ya rinka tura waɗansu, sai ya ga wani ƙatowawa sai ya yi ta sa shi wahala. Wani ɗan parent mai wayo yana ta wahalar da shi, kai kana gefe kana kallo har ka tausaya ma wanda ake wahalar da shi. Shi wancan ya riga ya ɗan fara wayo ya gane wajen wahala ba zai bi ba, amma a ainihin zuciyarsa babu wata manufa, dun ba mugunta yake masa ba. Shi kuma wanda yake kato ne wawa, shi kuma ko menene yana yi shi bai gane cewa wahalar da shi ake yi ba, ba abin da ya dame shi. Kana tausaya masa shi baya tausayin kansa saboda babu manufa. Ko waɗanda suke tuwon ƙasa, matan da suke tuwon ƙasa suna ci ne, ko sun yi miyan ganye suna sha ne, har ma za a ɗauko wani abu mai kama da filet a zo a ɗora a sa ainihin miyan a gwada komai da komai, amma ba ya ciwuwa. Ko da sun samu jare ko kuma ainihin irin mutu karaba sun yayyanka a cikin miyan, idan an kasafta ne ba za a ci ba. saboda suna kwaikwayon iyayensu ne amma babu wata manufa. Duk wasan da za a yi ta babu wata manufa, ana kiranta la'ibin wasan yara kenan. Saboda kawai suna yi ne don su gwada cewa su suna da lafiya. Ranar da ɗaya daga cikin su bai da lafiya, ko ana ce a zo a yi wasan, ba zai zo ba. Sannan wala haun, sai kuma abin wargi wanda ya fi shafan samari. Duk filin ƙwallon da ka je samari ne za ka samu suke yin ƙwallon, amma ƙwallon ba ya tsinana musu komai. Wani yana nan yana ƙwallon, amma ubansa ya wuni da yunwa, kuma haka uwarsa za ta kwana da yunwa. Wannan ƙwallon da yake yi da yamma har zuwa magariba ba abin da zai tsinana masa, don ba abin da zai samu. Shi ma in bai ci abinci ba, ƙwallon ba zai samar masa da abinci ba. Gara waɗanda su ƙwallon ya zama musu hanyar arzikinsu, sun samu ainihin hanyar cin abinci ko ma na yin kuɗi, amma ba su da yawa. Amma ba su da yawa a duniya. Samarinmu, musamman na ƙasar nan, yadda suke ɓata lokacinsu a wuraren ƙwallo da wuraren wasanni na yammaci, za ka samu lahawun ne baya da amfani gare su. To amma illan wannan shine suna ɓata lokacinsu kuma suna da laifi, amma kaga yara ƙanana wasan da suke yi kuma ba su da laifi a wajen Allah. Don wace ya je ya ɓata lokacinsa akan abin da ba zai masa amfani ba. Ba mamaki ma an tura shi wajen koyon sana'a, amma ya gudu ya bar wajen sana'a. Bai iya sana'an ba, kuma ya je yana ƙwallo bai samu riba a ƙwallon ba. Abin da ake tsammani zai samu bai samu ba, ya lalata rayuwarsa, ya lalata lokacinsa, abin da zai masa amfani bai yi amfani da shi ba. Saboda haka in ya je lahira, kai kafin ma ya je lahira in ya tsofa sai ya yi takaici akan wannan. Duba ka gani mafiya yawan waɗanda suke ɓata lokacinsu wajen kallon ƙwallo da ƙwallo, da yawa daga cikinsu duk za ka samu ‘yan F9 ne. Menene F9? Shine mutum ya yi jarabawan waye ko Neko ko Nafted ko kuma ainihin na Higher Islamic, Senior Islamic Studies ko Senior Secondary School, amma ya yi beci ba, wato ya taki da F9. Maka ce F9 fail 9 kenan. Mutum ya yi failing. Kuma ko da zai sake maimaitawa, ƙarshe ba mamaki F9 ɗin zai sake samu. To me ya kamata ya yi? Ya kamata ya ɗauki wannan yammaci da yake yammacin nan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske, maimakon ya ɓata lokacinsa a duniya yana wargi, to ya mai da hankali wajen yin karatu ko wajen koyon sana'a, abinda dai zai amfane shi. Maimakon ma ya ɓata lokacinsa wajen wasanni, to gara ma ya zauna a ƙofar gidansu ko ya zauna a wani waje cikin haraban masallaci yana shan iska, in an jima yana la ilaha illallah ko subhanallah, don ya ji masa a kan ya je yana ƙwallon ko yana kallon ƙwallo. Wannan shi ne aka ce wato abin sani rayuwar duniya la'ibun walahau, wargi ne. To amma an kaga tsohon kuma da ya faɗa cikin wannan, to duk yadda aka yi tsohon nan ɗan bariki ne, shaka-shaka ne. Ko ya je lahira zai sha wahala. Duk ba yadda za a yi mutum ya kai shekara 60-65 amma bai hankali ba. Kuma ana samun tsofi irin waɗannan, wanda mutuwansu ma ta fi alheri a kan rayuwarsu. Ai, idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kana cikin samartaka ka yi ganganci, to lokacin da ka je shekara 60-65 ya kamata ka sadu da. Musamman ma kana gangarawa shekara 70, kana ɗan shekara 70 wai kai ka je kallon ƙwallo da tijon gofi kawai. Ƙwarai da gaske, tun da babu amfani, ka je ka zauna kana a'a ba kama je filin ƙwallon ba. Amma ana sallan magariba ko addu'a bai yi ba ya je ya kama, saboda ana ma tsakanin wani gari da wani gari. Saboda haka in ka ɓuya ma Allah ya gani, da ɓoye da bayyane Allah yana ganin ka munafikin tsoho. Allah ya kyauta. Saboda haka a ilamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahawun. Abin sani rayuwar duniya in ma dai wasan yara ne, in ma kuma wargin samari da tsofin da ba su da hankali. Wazinatu, sai kuma abin da ya shafi ado, wannan ya fi shafan mata. Ya fi shafan mata su ne wanda kullum ado suke so. Awa man yana sha'u fil hiliya wa huwa fil khisami ghayru mubin. Su mata kullum abin da suke so ado. Ya sa in ka zo sayan tufa ko da ka sai baki kirin irin wannan, to ita ka saya mata mai wala, wala, wala. Don komi arhanta, ita ya fi burge ta. Amma ka sayo yadi baki, ka sayo mata baki, sai ta ce haba alarama. Haba alarama, sai ka ce duka za mu taru mu yi zaman makoki. To sai a sayo mata mai sheki, ko da ko kulin bai kai wancan naka ba. In ka zo sai ka ce ai mai tsadan ne, mai tsadan ne ki kula da shi. Saboda ita wannan kyalkyal ɗin da suke gani shi kenan, shi ne wazinatu. Kuma initially kowa a duniya yana son ya samu mai kyau ya sa, ba wanda yake son ya zauna a yamutse, kuma ba wanda yake son ya zauna dukun-dukun. Kowa yana so ya yi ado, in ka ga mutum bai yi ado ba ba ya da shi ne. Amma in kana da shi ba ka yin ado, wannan kuma yana gwada akwai zuhudu gudun duniya. Sai dai ba zai tsaya a kaya kawai ba. Yadda zai sa mai arha, haka zai hau mai arha, haka zai ci mai arha, haka zai zauna cikin mai arha. Amma kuma shi zai yi wa mutane fiye da abin da ya yi amfani da shi. Wannan kwanakin baya mun yi bayani a can baya. Amma kowa yana son yin ado, sai dai in bai samu dama ba. Saboda haka duniya da kake ganinta kyalkyali ne kawai. To mota za a yi mata ado, gida ma za a yi ado, riga ma ado, masallaci ma ado, wajen hutawa ma ado, office ado, daki ado, ko ina ma ado, ina ne ba yin ado. Don ka je kasashen da suka ci gaba na Turawa ko musamman Asian countries, su ne waɗanda kyalkyal abubuwa yake daminsu, ba inda za ka ga ba sa yin ado. Don masallatansu ma in ka shiga in ka yi wasa, to garin kallo liman zai yi ruku'u ya yi sujada ba ka sani ba. Saboda tsaban kallon adon da aka yi a cikin masallacin shi ne calligraphy. Ya sa Kur'anan da suke fitowa daga Asian countries, za ka ga Kur'anan da bambanci da irin namu. Sai sun masa design iri daban-daban. Wanda su abin da suke magana shi ne duk abin da ka gani ya baka sha'awa, to za ka so abin. Saboda haka abin da ya fi cancanta a yi masa ado, a yi masa design da calligraphy iri daban-daban, suka ce shi ne littafin Allah Al-Qur'ani. Shi ya sa kowane shafi idan ka buɗe za ka ga ado sama da ƙasa a kowane gefe, sannan duk ƙarshen aya za ka ga sun sa ado, ko wasalin ma da style da ado za a yi. Saboda kana karantawa kana jin daɗi. Wazinatu, duniya ado ne, amma akwai na haramu, akwai kuma wanda yake na halal. Duk adon da ɗa namiji zai yi ba irin na mata ba, ya halatta, matukan babu haramun a ciki, babu alfahari. Duk adon da mace za ta yi, matukan babu kwaikwayon maza, kuma babu haramun a ciki, musulunci ya halatta. Yasa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Allah tabaraka wa ta'ala yake waye haramta waɗannan kayan adon da ya fitar wa bayinsa, babu wanda ya haramta, Allah bai haramta ba. Wat-tayyibati da abubuwa masu daɗi. Saboda haka in ka ce ba za ka ci gabza ba, matsukan ka wuce wajen yayi. Idan ka ce ba za ka sha lami ba, matukan ka wuce wajen yayi. Idan ka ce ba za ka ci dangun tsaki ba, idan ka bi ƙarfinsa yayi. Idan ka ce ba za ka sha kunu ba, ba suga ba, idan ka wuce wajen yayi. In ka ce ba za ka sha zallan shayi ba madara ba, yayi. In ka ce ba za ka ci biredin da aka ya ƙauye ba, sai na Saudiya, yayi. Saboda in ka kai matakin akwai inda za ka je ana kawo biredi na Saudiya ko na Dubai, ka je ka saya a wajen. In ka ce ba za ka sha aduwa ba, kai inabi za ka ci, inabi ko ba yi a ƙasan nan. Kai ba za ka ci gwaiba ba, ruman za ka ɗauko don yana kama da gwaiba, ruman kuma bai cika yi a ƙasan nan ba, zuwa da shi ake yi. in kace ba za ka ci alilliba ba, me za ka ci? Kai kana son dabino ajuwa, duk suna kama da juna, suna kama ko atile ko? Suna kama da atile haka. Dabino ajuwa, wanda a birnin Madina kawai ake samunsa, duk duniya ba a samun wannan dabino sai a birnin Madina. Saboda haka idan ka ce da safe za ka ci lafiyayyen abinci, da rana za ka ci lafiyayyen abinci, da daddare za ka ci lafiyayyen abinci, wasfaye ba ta minar riski, ba wanda ya haramta maka, sai dai ka tabbatar ka samo shi ta hanyar halal. Kuma idan za ka ci, kar ka ci ka takura cikinka kamar za ka yi amai, in ka kiyaye waɗannan shi kenan. Ai, ko a can baya ne da aka zo lai ibin wannan na yara ƙanana ne, su ba a magana, amma lahaun kaga wannan ya shafi wargi wanda yake na manya ne. To an hana ka wasa da matarka ne, amma an hana ka je filin kwallo ka yi, amma kana iya sayan kwallo a cikin ɗaki, can cikin ɗaki bayan dare ya yi dare, an rufe ƙofa, yara duk sun yi bacci, shikenan sai ka ɗauko kwallo da kai da matarka ku yi ta yin kwallon a cikin ɗakin kuna buge-buge. Sai dai kaga wanda yake nesa zai ce kai wani na shan naushi a cikinsu, saboda yadda ya ji ake duka hakan nan. Amma kai da matanka kuna iya ɗan tsere-tsere, kuna iya wasanninku, musulunci bai hana ku wannan wasanni, waɗannan wasanni ba. Amma duk wanda zai ɓata maka lokaci ya hana ka yin abin da zai amfane ka, to da girmanka bai kamata ka je ka yi wannan ba, ko kuma haramun ne. To duniya imma dai mala'ibun au lahawun au zinatun sannan wata fakurun sai alfahari a tsakani, haka ne ko? Wata fakurun bainakum, wannan an fi yin alfahari ne da mutanen da suke da dangantaka. Sai ka ji wani kawai idan aka ɓata masa rai sai ce kai ɗan talaka, ɗan matsiyata, su da baku da komai, ‘ya’yan matsiyata, mu ai wato muna da kuɗi, mun gaji kuɗi iyaye da kakanni, kuma bakar ya yi don da za ka bincika sai ka samu kakanta talauci ne kake shi. Amma zai zo yana gadara saboda ubansa ya samu kuɗi, yana ganin zai gaji kuɗi wajen ubansa, ko ya gaji kuɗi wajen ubansa, yana gadara da wannan. Idan ubansa ya bar duniya bai san tambayoyin da mala’iku suka yi ta yi wa ubansa, ya gagara amsawa a cikin kabari ba kafin a je yawmal kiyama. Amma sai ga yana alfahari yana wulaƙanta walansu. Duk mutumin da ya fito babban gida yake gadara da wannan na kirme ne, musamman ma shi idan bai aikin alheri ba, don ana samun haka. Sai ka ji wani ya ce ai mu ɗan manyan gidaje ne, ba ma karɓan ƙasƙanci, ko ba ya da sisi a aljihun sa ba ya karɓan ƙasƙanci, yunwa kuwa ba a mata la haula. Saboda haka in ka rasa abincin da za ka ci, ko dai ka roƙa, ko ka yi aikin leburanci, ko kuma ainihin yunwa ta kashe ka, ka wulaƙanta. Saboda haka ba a alfahari da wannan, ko idan ka samu matsayi ka yi alfahari da wannan, musulunci bai yarda da wannan ba. Saboda matsayi na Allah ne, Allah ta'ala yana ba da mulki ga wanda ya ga dama, kuma yakan ƙwace mulki daga wanda ya ga dama. Allah yana ɗaukaka wanda ya ga dama dare ɗaya, kuma yana ƙasƙantar da wanda ya ga dama rana tsaka. To ba alfahari da wannan, ko da yanzu a ce liman ne ko mai jan aya alaramma yanzu yana gadara kike na ya fi kowa, ba mamaki alaramma da kake jan ayan na cikin masu sauraro akwai wanda ya fi ka hadda. Wani ma yana sauraron karatunkan yana jin waɗansu harufan ba ka fitar da su daidai saboda ka sha miyan kuka da yawa, amma dama ce ka samu, kai ma mai fasaran haka ne. Ai, mai fassara ma yana fassara, mutanen duk da suke sauraron ta shikenan ya fi su iya fassara, ko ya fi su fahimtar larabci, ko ya fi su fahimtar ayan Qur'ani, ai dama ce. Saboda haka muka yi ainihin alfahari da wannan sai Allah ya karya mu, ba alfahari da wannan sai dai a yi godiya ga neman Allah. Tunda yadda na zauna a kujerar, wani ma yana son ya zauna a kujerar, ko in ba sa'a ba har ya mutu ba zai zauna wannan kujera ba. To ka kujerar mahallar ma haka ne, duk yadda ka hade in Allah bai kaddara zaka zauna kujerun ba zaka zauna kujerun ba kaga babu maganan alfahari sannan kuma wata kasurin da kuma ainihin gwada fifiko a zakaninku fi maza fil amwali wal aulad wannan riga in yi fassara kai tsaye fil amwali wajen dukiya aina fi ka kudi kamar yadda wadansu suke gadara wadansu suna ta biyan kujera za su tafi umra a ƙarshe a ƙarshen goman ƙarshe na ramalana sannan idan wani abokinsu suka yi magana da shi yace ba zai je ba sai su ce haba kai kuwa ya za ka yi haka kaza 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 ko da yake kai din nan ba lalle ka ka biya ba tunda ai mun fika kuɗi kai baka da kaza baka da kaza wani yana tafiya umra din nan ba don Allah bane ba don Allah bane don wallahi wani zai kama hanya ya tafi umra din akwai gwaggwansa tana jinya ya kai a biya mata 700,000 ko miliyan ɗaya amma gwaggwansa tefa da ubansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma ya gagara ɗaukan 700,000 ko miliyan ɗaya ya biya mata a je a yi mata aiki wanda ana tsammanin haka mata aikin za ta warke amma ya ɗauki naira miliyan 3 ya je ya kake a goman ƙarshe kuma in ka je za ka samu duk sallolin da suke yi ne ba mamaki ana sallah ma suna can bayan fage suna ta taɗi abin suna ta goge wuya la yadhkuruna allaha illa qalila dama yura'una an-nasa dama ba don Allah bane alhali da zai biya 700,000 ko miliyan ɗaya ma wannan gwaggwansa ko wani kawunsa ya fitar da shi daga cikin mawuyacin halin da yake ciki sai ka samu har zuwa ƙarshen duniya albarka zai rinka samu amma bai yi wannan ba ya je ya yi alfahari a can ya yi gadara da wancan sai Allah ta'ala ya hana shi lada a can sannan a nan kuma ya samu matsala wanda zai ƙare cikin damuwa abinda yake nema na jin daɗi ba zai samu ba to duk wanda ya gadara cewa na fi ka kuɗi sai zan iya taka ka da masu gadara da kuɗi suke kwace filayen mutane suke kwace gidajen mutane suke zalunta bayin Allah Allah tabaraka wataala ce rayuwar duniya ce rayuwar ruɗi ne babu riba a cikin wannan saboda in kana da kuɗi ba abinda ba za ka iya ba in kana da kuɗi kana jin kanka yana wani jijjiga wallahi ba domin kana tsoron aljani ba in shi ya bayyana a gabanka na wuce shi za ka yi ka ce duk abinda zai faru ya faru amma da yake aljani ba karamin matsiyaci ba ne shi in ka taba shi ba zai barka ba sai dai ka huce a kan ƴan uwanka ƴan adam kawai to wala wulaji wannan kuma bari mu ɗauki simple misali kun san za ga wani ƙaramin ma'aikaci ne bai wuce level 7 ba ko level 8 ba amma sai ka ji matansa uku ko hudu matansa uku ko hudu ko wani ya fito a fada ɗan ne anguwa ne fa kafin na haife ki sai da aka haifi 7 amma ya auri mata uku ko hudu kana taɓa ki yace ai ni ɗan mai anguwa ne suna tara ƴaƴa suna gadara da ƴaƴa sai idan aka je majalisar da ake taɗe-taɗe sai ka ji ana ce a to kai ƴaƴanka nawa sai ce ai ƴaƴa na 19 yanzu ma mata ta ɗayan tana da ciki zan samu na 20 wallahi inda za ka je ka bincika 19 nan bai san cinsu ba bai san shansu ba sai Allah ya tambaye ka gadaran banza gadaran gofi shi ne abin da yake magana dun babu amfani babu riba babu riba a gadara da wannan ka yawaita yin aure don ka samu ƴaƴa da yawa ba za ka je ɗaukan haƙƙoƙinsu ba to idan ka je ranar alkiyama kai to ne gare ka mun yaran nan ba za su yafe ba yanzu yaran da za ka rinka gani ba sa makarantar islamiyya ba sa firamare makarantar boko firamare ba sa yi na boko balle ma a ce za su je secondary school ba sa islamiyya balle su je haya islamic waɗansu suna fama da cututtuka iyayensu ba za su iya saya musu magani ba waɗansu suna tafiya kamar iska ta ɗauke su saboda tsaban yunwa iyayensu ba za su iya samar musu da abincin da zai ishe su ba waɗansu suna kwana a unguwanni da kwararo daban-daban iyayensu ba za su iya samar musu da inda za su kwana ba. To yanzu waɗannan iyaye sai su je wajen Allah ya kyale su haka. Za ga yara barkatai, kuma kana taɓa wani yaro sai ga ubansa ya zo yana ta gadara, alhali baya ɗaukar haƙƙinsa na komai yana baki, kuma yana ganin wata bazaura tana da ‘ya’ya shida, daman an ce ita mai haihuwa ce duk shekara sai ta haihu, sai ga ya shiga ya fita sai ya auro ta. Ko ba mamaki tana da ‘ya’ya shida wani gida, in ta zo gidansa sai ta yi guda takwas, an ƙara mata akan na da. Za ka karamin ma’aikaci yana da mata hudu duk gidajensu daban-daban, kuma in ka kalle shi wallahi kamar ka hure shi ya faɗi, saboda shi karan kansa ma bai rike kansa ba balle ya rike waɗannan. Wannan alfahari rayuwa ce ta duniya, kuma ruɗi ne wanda yake babu alheri ciki. Amma in Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ‘ya’ya ko ya baka dukiya, to ba alfahari yake yi ba, godiya yake wa Allah, sannan a yi masa biyayya a bi dokokin Allah ba tare da ainihin an saba masa ba. Shine Allah ta'ala yake ilamu kusani annama alhayatud dunya, abin sani rayuwar duniya. Yaqulu ta'ala muwahhinan amra alhayatid dunya wa muhaqqiran laha. Allah ta'ala yana kaskantar mana da rayuwar duniya, da duniyar ma da rayuwar ta gaba daya. Me yake laibun? Wasanni ne na yara ƙanana, walahu da wargi ne na ainihin samari, da kuma tsofi marasa tunani, wa zinatun da ado wanda yake baya da amfani zai lalace, wa tafakurun bainakum da kuma ainihin alfahari tsakaninku, wajen dangantaka ko kuma wajen matsayi wanda idan ba yi da'a wa Allah ba babu amfani, wa takathurun fil amwali wal auladi da kuma gwada fifiko wajen yawa na ainihin dukiyoyi da kuma ‘ya’yaye. Innama hasilu amriha inda ahliha, haka za kama kala ta’ala, kamar yadda Allah ya ambata cikin wata aya. Duk waɗanda abubuwan da aka ambata, za ka samu mutum yana wucewa ta cikinsu, amma abin da ake magana shi ne mutum ya samu nutsuwa ƙwarai da gaske idan na zuciyarsa. Misali, wannan aya da take zuyina linnasi, an ƙawata wa mutane hubbu shahawati, an ƙawata wa mutane son sha’awa iri daban-daban. Na farko minan nisa, na ainihin mata, duk wanda yake namiji yana son ya yi aure. In ka ga mutum ya kai shekara 50 ko 60 bai yi aure ba, to yana da matsala ne. Amma a duniya waɗanda ba sa yin aure shekara 60 ko 70 ba su da yawa. Ba su da yawa. A samu bai yi aure ba, sannan kuma ba ya iskanci a boye. Ba su da yawa. Kowane namiji inda yana da lafiya, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masa son mata. Yasa za ga alarammomi suna karantar da mata suna sun koyar da kansu. Duk mutum ba zai rinka gugulle ido ba. Ko ba haka ba ne alaramma? Dalilin da ya sa aka ce duk matan da za ta fita, to ta lullube jikinta. Saboda mace idan ta girma, tuqbilu fi surati shaytanin wa tudhiru fi surati shaytanin. Tana fiskantowa ne a tsari na shaytan, kuma tana juyawa ne a tsari na shaytan. Yasa aka ce hijabin su ma yana da kauri, ba lafe-lafe irin na gayu na yanzu ba. Saboda kowane mutum yana da wannan sha'awa. Sai dai in kayi sha'awa, kayi amfani da sha'awa a hanyar da ta dace, sai Allah ya baka lada. Idan kayi a hanyar da ba ta dace ba, sai Allah ya rubuta maka zunubi. Kun ji na farko kenan. Walbalina sai ‘ya’ya, duk mutumin da ya aure yana son ya samu ‘ya’ya, kuma duk mutumin da ya aure idan bai haihu ba, to yana cikin damuwar rashin haihuwar nan. Har iyayensa da danginsa suna tausaya masa. Sai dai mun san ka’ida, hukunci ne na Allah, ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yas'alu man yasha'u haqima. Wannan tsari ne na Allah. Idan Allah ya baka ‘ya’ya ya baka, in bai baka ba, wallahi ba wanda ya sai baka. Duk dabaran da za a je a sayi maniyin wani, ai abin da aka ce maniyin wani aka saya, aka sa a cikin matarka, ai ba maniyinka ba ne, ba yadda za a yi zama ɗanka. In Allah ya hana ka, ya hana ka, Modibo, ka haƙura kawai. komai kulin ka karkade ka kwakulo wani abu, ka kirkiro wani abu ba zai yi ba. Amma haɗa maniyinka da maniyin matarka wannan babu laifi. Amma maniyinka da maniyin wata mata, ko maniyin wani kato da na matarka don kawai ku samu ‘ya’ya, wannan ma ya zama bambaragwai. Ko a nan duniya ya kamata ka gane. Amma duk wanda ya aure, babban abin da yake so ya samu bayan aure shine ya samu haihuwa. Sai dai asali ga musulunci mutum zai aure ne don ya samu nasuwa. In Allah ya baka haihuwa shikenan, bai baka haihuwa ba ka ci riba. Tunda wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika. Ai don a samu nasuwa ne. Menene ake nufi da natsuwa? Kar ka je kana ta yawo kana barbaɗa maniyinka a waje. Ka samu natsuwa a waje guda. Wata tariki taka a wajen aiki sai ka dawo gida. Wata tariki taka a kasuwa sai ka dawo gida. Wata tariki taka a wajen kiliya sai ka dawo gida. Wata tariki taka a islamiyya sai ka dawo gida. Litaskunu ilaiha. Amma maganan haihuwa, to wannan kuma riban kaba ce. In ka samu shi kenan, idan baka samu ba shi kenan. Amma walbanina, a nan ma da aka ce walbanina an firin jayar da ‘ya’ya maza a kan ‘ya’ya mata. Saboda ‘ya’ya maza ana ganin sun fi tausayawa. Amma sai yanzu in ka duba za ga ‘ya’ya maza an fi shan wahala a kansu. Kuma suna yin aure za su manta da iyayensu. Musamman mutum yana yin aure yana fara haihuwa, to shi kenan yakan manta da inda uwansa da ubansa suke, ba abin da ya dame shi. Amma sai ga ‘ya mace a wani gida tana tunanin babanta, tana tunanin mamanta. Amma a wancan lokaci sun fi gadara da ‘ya’ya maza. Ya sa aka ce maza da mata ɗin duk ɗaya ne, wanda Allah ya sanya maka albarka a ciki shi ne. Walbanina, na biyu kenan ko? Sai walƙanatirin muƙantara sofa, dukiyan da ake tara ta, ita ce alƙanatirin muƙantara. Dukiyan da ake tara ta, wane ne ba ya son kuɗi? Waye ba ya son ya kuɗi? Limamai ko? Alarmomin? Aka yi magana lau. Nuna ji kayi magana ƙasa-ƙasa ne. Waye ba ya son kuɗi? Dukiyan da ake tarawa, bari ma kuɗi, dukiyan nan minas zahabi daga zinare, wal fidda ko azurfan, wal khailil musawwama ko ingarmun dawakai, wal an'ame ko dabbobin gida, shanu da raƙuma da awakai da tumakai da kaji da tattabaru da sauransu, wal harfi da kayan amfanin gona, shinkafa, wake, masara, gyaɗa, gujiya da sauransu. Kowa yana son mace ya tara wannan. Kuma idan ka duba za ga duk mutumin da ya bunƙasa, idan babban mutum ne za ka samu yana da zinari, yana da azurfa, yana da manya-manyan motoci na shiga na alfarma, ya shiga wannan ya fita daga wannan. Sannan kuma za ga ya tara, wani ma bayan ya tara motoci yakan tara dawakai. Akwai dawakan da ake sayo su daga Argentina ne ko? Sai su kulin su daban ne. Dawakanmu na nan sai gaba su wuce naira 300,000 ko 400,000 ba. Amma su na Argentina ana samun dokin miliyan 9 ma ko miliyan 10. Kaga da bambanci. Zai sayo ya tara su. Wala nami. Za ga waɗannan masu kuɗi suna da manya-manyan shanu. Ƙosassu. Suna da garke na awakai, garke na tumakai, garke na raguna, garke na ainihin kaji da na agwage da na tattabaru. Kai ƙarshe ma su zo su yi garke na kada. Kadodi ma sai sun ajiye. Wal harfi. Sannan wajen amfanin abinci, in ka je su toɗinsa za ga bombita, za ga garin kunu na ƙasan Ingila ba na Najeriya ba. Za ga shinkafa ta waje ba ta Najeriya ba. sannan dawa ta Sudan ba ta Najeriya ba, wake ta Misira ba ta Najeriya ba, masara ta Masar ba ta Najeriya ba,
haka duk zai tara. In ka ga na Najeriya to wanda za a bada talakawa ne. Kowa idan ya bunƙasa yana son ya tara waɗannan abubuwa. Kuma wannan buri yana cikin zukatan kowa, da limamanmu, da malamanmu, da alarammominmu, da mamunmu, da ainihin 'yan siyasa, da 'yan kasuwa, da kuma waɗanda yake ma'aikatan gwamnati, ko sarakuna, ko maza, ko mata, kowa yana son ya tara abin duniya. Sai dai a ƙarshe mai Allah yake, zalika mata'ul hayatid dunya, duk waɗannan gaba ɗaya jin daɗin rayuwar duniya ce, wallahu indahu husnul ma'a. Lalle a wajen Allah akwai kyakkyawan makoma. Qul a'udhu bi khairin min dhalikum, shin ba za mu ba ku labari ba, ko ba zan ba ku labari ba, da abin da yafi wannan alheri, lillazina taqaw inda rabbihim, waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu. Saboda haka sakamakon da za a baka a lahira shi yafi komai muhimmanci. Karka damu da gidaje, karka damu da riguna, karka damu da tara 'ya'ya, karka damu da matsayi, karka damu da dukiyar da zaka tara a bankuna ko kamfanoni, karka damu da yawan jama'a, karka damu da yawan matan da zaka tara ko girman da zaka samu a nan duniya, in dai a lahira ka zamo dan wuta ko shirme ne. Ranar lahira ka samu waɗannan a wajen Allah ke yafi maka alheri. Kuma daraba ta'ala masalal hayatid dunya, Allah ya buga misalin rayuwar duniya, fiyanaha zahratun faniya, cewa lalle adanta mai karewa ne, wa ni'matun za'ila, kuma ni'iman duniya mai ainihin gushewa ne. A cikin ayoyi da dama Allah ta'ala ya buga misali, kamar anan yadda yake, kama sali gaisin, kamar misalin ruwan sama ne mai yawa wanda ya sauka, wa huwa al-mataru alladhi ya'ti ba'da qunufin nar, shine ruwan sama wanda yake sauka bayan mutane sun tsaye tsammani. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul shura, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu, Allah shi yake saukar da ruwan sama bayan sun tsaye tsammani, kamar a yanayin mu na yanzu. Yanzun nan haka da muke ciki, idan zafi yayi yawa, kowa yana Allah 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 ya kawo ruwa, sai ga ana ta zafi ana ta zafi, kuma ruwan bai zo ba. Muna jin ana yin ruwa a waɗansu wurare, amma a nan har yanzu, har wani lokaci mutane za su ɗebe tsammani, sai kuma Allah ta'ala ya kwararo ruwan ya yi ta sauka, to sai ga kuma duniya ta canza. Da tana bushe, yanzu kuma ta dawo ɗanya sharaf, kama sali gayyatin, Allah ta'ala ya ce kamar misali ruwan sama ne, a ajabal kufara na ba toho. Lokacin da ruwan nan ya sauka, tsirrai sun fito iri daban-daban, amma kuma sai tsirran nan suka ba da sha'awa wa al-kuffara. Su wane ne al-kuffara? A nan az-zurra'a, a nan kalman al-kuffara kafirai, ba kafirai ake nufi ba, ana nufin az-zurra'a. Sai dai kun san kalman kafara ko al-kufur kafirci, asalin ma'anan kalman kafirci da larabci shi ne as-sitr, ɓoyewa. Mutumin da aka ce ya kafirce, wato ya ɓoye imaninsa da Allah, ya kamata ya fitar da imaninsa da Allah a cikin zuciyarsa da fili, amma bai yi ba. To shi ne sai a ce kafara. Da musulunci ne ya zo ya ɗauki wannan kalma da ainihin gwaɓi, amma asali a larabci kafara shi ne an ɓoye. Me ya sa aka kira masu shuka az-zurra'u da al-kuffar? Saboda suna ɗiban hafi ko kuma abin nan iri, suna tone ƙasa, suna sawa, suna bitsinewa, suna ɓoye iri. Shi ya sa Allah ya kira su da al-kuffara. Dalilin da ya sa aka ce idan za ka koyi tafsirin Ƙur'ani, fassarar Ƙur'ani ko hadisan manzon Allah, to sai ka je gaban malami ya fassara maka. Idan saboda tsaban iya larabcinka ne, to nan idan ka zo sai ka ce a ajabal kuffara na batuhu, wanda tsiran suka bada wato kafirai mamaki ko sha'awa. Alhali ba kafirai yake nufi ba. Ina fata an gane. Wa kama yujibu dhurra azalika kazalika tujibu alhayat ad-dunya al-kuffara. To kaga kuffara na biyu kuma kafiran ne yake nufi. Rayuwar duniya tana rudar da kafirai. Duk mutum musulmi mai hankali ba zai taɓa yadda rayuwar duniya ta rudar da shi ba. Komi kudinsa, komi matsayinsa, komi yawan matansa, komi yawan 'ya'yansa, komi yawan dukiyar da ya samu, komi lafiyanta, to rayuwar duniya ba za ta rudar da shi ba. Abinda ma aka sani, rayuwar duniya ya fada nan, ya shiga can, ya fita daga cikin wancan rikici, ya shiga cikin wannan rikici, ko wannan bala'i ya sauka, wannan annoba ya sauka, yana ganin kaman ba zai kai labari ba, amma Allah ya kubutar da shi, to yakan koyi darussa ne iri daban-daban, kuma hakan yakan kara masa imani. In dai mai hankali ne, amma wanda ba ya da hankali, rayuwar duniya tana rudar da shi, kuma ya haido. Sa'annan kuma lokacin da aka yi ruwan sama, duniya ta zama koriya shar, kuma ya haido. Sai ga tana ta taki iska, yana ta daukan yabanya, yana ta daukan kara, yana daukan ganyayyaki iri daban-daban, yana yawo da su. Kuma ya hijo fatarahu musfarra, sai ka ganshi ya zama fati-fati, kuma ya kunu hutama, sannan ya zama baki kirin. Wannan ana gwada mana abinda ake nufi, rayuwar duniya ana cikin wahala, ko tana bushe, ana tsammanin ruwan sama, da ruwan sama ya sauka, yabanya ya fito ko ina, duniya ta yi kyawu, abin sha'awa, fatan kuma sai ga abubuwa suna bushewa da kaɗan da kaɗan, sai duniyan ta koma kamar yadda take da. To haka rayuwar duniya take. Duk lokacin da kake jin daɗi, idan Allah ya ɗauki ranka shikenan, daɗin da ya riga ya kare. Wannan shi ake kiransa tashbih, tamthil, kamar yadda na yi bayani a can baya. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, wa fil akhirati azabun shadidun. Lalle ranar takin alkiyama akwai azaba mai tsanani, wa magfiratun min Allahi wa ridwanu, da kuma gafara daga wajen Allah da yarda. Wa mal hayatud dunya, wannan rayuwar duniya da kuke gani ba ta kasance ba illa mata'ul ghurur, ba sai rayuwa ce ta ruɗe, idan mutum bai a hankali ba za ta lalata masa lahiransa. To tunda a lahira akwai gidaje guda biyu la budda, to wanne ya kamata mutum ya dauka? Wa fil akhirati azabun shadidun, shi ya kamata? A'a, wanda ya shagala a duniya shi ne zai fada azabun shadidun. Wa maghfiratun min Allah wa ridwan, sannan ga gafara daga wajen Allah da kuma yadda. Wannan ana rarrakin wanda yake musulmi, komi laifinka ka tuba zuwa ga Allah, in ka tuba Allah ta'ala zai gafarta maka, sannan kuma ga samun yardan Allah radiyallahu anhum wa radu anhu. Abinda yake bukata kenan. To bayan wannan aya, sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kira, kowane irin yanayi ka samu kanka a ciki, idan Allah ya baka kuɗi ba a ce ka kyautar da shi gaba ɗaya ka zauna baka da shi ba. Idan Allah ya baka mata ka samu damar riƙe su ba a ce ka yi ta sake ka watsar da su ba. Idan Allah ya baka ‘ya’ya ba a ce ka wulakanta su ba tare da ka ba su haƙƙinsu ba, ka riƙe su hannu biyu. Idan Allah ya baka matsayi ka yi amfani da matsayinka na gwamnati ne ko na siyasa ko matsayin girma ne a duniya ko na kuɗi ne, ka yi amfani da wannan wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasa Allah ta'ala ya kira ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, Ubangiji ta'ala ya ce sabiqu bima na ku yi tsere tsere ila maghfiratin min rabbikum, zuwa ga samun gafara a wajen Ubangijinku. Gafara din nan halitta ce? Halitta ce wanda ake gani ana iya tabawa? Mutuwa ba? Mutuwa ba halitta ba ce? Ana ganin mutuwa ko ba iya ganinta? A mutumin da ya zo mutuwa ba ya ganin mutuwa? Yana gani ko ba ya gani? To amma da kun ce a ba ganinta, yaushe yake ganin mutuwa? Idan mutum ya zo mutuwa yana ganin mutuwa ko yana ganin mala'ikan mutuwa, mala'ikun mutuwa?
ina ganin koyo kun ji azumi ne sosai, ana ganin mutuwa ko ba gani? Ba ganin mutuwa kwata kwata? Eh? Aina? Eh, da ki ana ba da amsa, ana ce ana ganin mutuwa a lahira. Ana ganin mutuwa a lahira? Ba ganin mutuwa a duniya? To menene dalili? Eh, tunda an samu dibi-dibi, duk mutumin da ya zo mutuwa ba zai ga mutuwa ba. Idan kwanansa ya kare, amma yana ganin mala'ikun mutuwa. Haka ne? Wannan mun sha bayani akan haka. Amma idan an tafi lahira, hadisi ya tabbatar da cewa za a zo da mutuwa yadda ka san katon rago, haka za a zo da mutuwa tsakanin aljanna da wuta. Banzo Allah ya ce, Allah tabaraka wa ta'ala zai sa kira in aljanna. Bayan fa an gama komai, an gama ceto. Lokacin da za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna, lokacin na riga an gama komai. Duk wanda yake gidan wuta ba zai fita ba. Daman aljanna in aka shiga babu fita. Sai a kawo mutuwa. A ce, ya ku ƴan aljanna, ga mutuwa nan, kowa zai juyo daga inda yake zai ga mutuwa. Kowa yana gidansa zai ga mutuwa. Malamai suka ce wannan ba abin mamaki ba ne. Saboda yanzu a nan duniya, idan da za a zo tafsirin da muke yi haka, za a iya gwadawa a wani talabijin ko wani abu sai ga wanda suke waje suna gani. A duniya ka yadda da wannan satellite. Za a zo ana live program, live, kai tsaye, in aka ji wani kana kama tashan za ka gani. Allah ji kan wani malaminmu ya ce kana gidan aljanna kawai kana kwance. Sai ka yi amfani da remote ɗinka, kawai sai ka juyo talabijin ɗinka in kana son ya gwada maka, jahannama zai gwada maka, hawiya ma zai gwada maka, saƙar ma zai gwada maka. Amma dai wallahi a'lam ban san ina ya samu ba. Yace kawai dannawa za ka yi ta yi. Wala Allah, saboda hankalin mutane ya kama ne tun da an zo an samu yanayi irin wannan. Kaga a zamanin manzo Allah babu irin wannan. Zamanin Annabi akwai remote control ne? Ai sai dai na Allah. Sai dai na Allah. Kamar yadda manzo Allah ya samu remote control na wani abu, amma na Allah ya baki. Haka ma waɗansu kalifofin suka samu remote control, amma na Allah. Saboda haka duk wanda yake gidan aljanna zai ga mutuwa. Sannan sai a kira 'yan gidan wuta, a ce ya ahlan nar, ya kuma abuta wuta, ga mutuwa nan. Kowa zai juyo ya kalle ta, duk azaban da yake ciki sai ya kalli mutuwa. Sannan wannan mutuwa din halitta ce, yanka ta za a yi. Dalilin da ya sa za a yanka ta za a ce, ya ku ƴan gidan aljanna ku kwantar da hankalinku, ku ludan za ku dawwama babu fita. Kuma ƴan gidan wuta, to ku faɗa cikin damuwa, kuma har abada babu maganar fita, saboda babu mutuwa. Wannan shi yake tabbatar da cewa mutuwa halitta ce. Kuma ranar takin alkiyama za a yanka ta, amma sai ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta. Allah ya kare mu daga wuta. To don haka, mutuwa halitta ce, amma sai na yi tambaya, tambayan da na yi gafara. Kamar yadda aka yi maganan zumunci, Annabi ya yi maganan zumunci, ya yi maganan amana. Manzo Allah ya sifanta mana su yadda ka san halittu ne wanda yake ranar takin alkiyama za su bayyana. To gafara fa. Saboda nan an ce sabiqu ila maghfiratin wa sari'u ila maghfiratin, ku yi tsere-tsere zuwa ga ainihin gafara daga wajen Ubangijinku. Kaman wani gida ne ko wani abu ne wanda aka kafa ana kiransa gafara, ana son ku yi tsere-tsere ku je wajen. Wannan shi ake kiransa majazi a cikin ilimin balaga. Saboda in kana da hankali ka saurara, za ka fahimci abin da ake nufi. Duk da kasancewa an kaje wajen ba za ka ga gafaran ba. ba za ka ganta ba, saboda ba halitta ce gatar a tsaye ba, ba za ka ganta ba. Amma kuma tun daga nan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yake ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum, zuwa ga gafara daga wajen ubangijinku, wa jannatin, da kuma gidan aljanna. Wannan kan kowa ya sani aljanna ginanniya ce, ko malamai sun ce aljanna tana gine, yanzu haka aljanna tana nan tana jiran mu, kamar yadda wuta an gina ta tana nan tana jiran kafirai da munafikai. Allah ya tsare mu. To amma tun daga nan duniya ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara daga wajen ubangijinku, wa jannatin, da gidan aljanna, arduha ka ardi samai wal ardi, fadinta kaman fadin sammai ne da kasai. Malamai suka ce aljanna guda daya kaman fadin sama da fadin kasa a hada. Kasa gabas da yamma, kudu da arewa tana da fadi nawa ne, how many menene square kilometer? Arama ka saba taimaka mana. Fadin duniya gabas da yamma, kudu da arewa tana da kadada nawa? Sama ma fadinta gabas da yamma, kudu da arewa tana da kadada nawa? To jihar Bauchi nawa ne fadin jihar Bauchi? Yana rubuce a cikin littafi Najeriya ma an fadi fadin Najeriya. Jihar Bauchi tana da square kilometers nawa? Don ka samu wannan sai ka samu na Najeriya, sai ka samu na Afirka, sai ka samu na duniya su kutum gaba daya. In ka samu na ƙasa sai ka samu na sama, idan ka samu na sama sai ka hada, in ka hada aljanna guda ɗaya kenan. Siyasa yadda kake dan tsurutun nan ba za ka shiga aljanna haka ba, dun ba za ka more ba, sai an kara ka. Allah ta'ala yana faɗaitar da mu, yana kiran mu da mu nemi gafaransa kuma mu nemi aljannansa. Amma ta wace hanya? Ta yin biyayya ga Allah, domin abinda ya ce wa sari'u, kamar yadda ya ambata cikin wata aya a nan malam ya kawo, ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, da masu tsoron Allah. Wa uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli, a wannan aya Allah ta'ala ya tattalinta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzonsa, ko da kuwa Allah bai ba su dukiyar da za su ciyar ba. Don saboda a gaba za a sake maimaita mana masu taimakon addinin Allah da ainihin matsayinsu. Wa uiddat lil ladina amanu billahi, an yi tattali ga waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa, wato su ne as-siddiquna. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala ce ta Allah, yana ba da ita ga wanda ya ga dama. Wallahu zul fadli al-azim, lalle Allah ma'abocin falala ne mai girma. Hadha alladhi ahallahumullahu lahu, wannan abinda Allah ya bada masu imani da manzanninsa, huwa min fadlihi, yana daga cikin falalan Allah. Wa mannihi alaihim, da bai wanda Allah ya yi musu. Wa ihsanihi ilaihim, da kuma kyautatawan Allah. Kama fi sahih, kamar yadda ya zuwa ingantaccen hadisi, أن فقراء المهاجرين للي تلقى والمهاجرين قالوا سنجي تارو سنجو جن النبي سكت يا رسول الله يا من ذن الله ذهب أهل الدثور بالأجور للي موداتا سنتفي دلالة الدكي إري دبان دبان والدرجات الأولى درجو جي مفيد أو ككا والنئيم المقيم دنئما دو منميا دنيا دلاهرة سبود أيكا الكهير انسو قال وما ذاكا shine annabi yace me da me suke yi? Qalu suka ce nusalluna kama nusalli, mu talakawa yadda muke sallah, haka masu kudin nan suke sallah da tsoron Allah. Wa yasumuna kama nasum, suna yin azumi kamar yadda muke yi. Wa yatafaddaquna wala natafadda, suna yin sadaka, suna yin alheri da kyauta, mu kuma ba ma iya yi. Wa yutiquna wala nute, suna yanta bayin Allah, mu kuma ba ma iya yantawa. Alhali hadisi ya tabbatar duk wanda ya sai bawa ya yanta shi, to yadda ya yanta shi haka Allah zai yanta shi daga gidan wuta. Kun gani? Saboda haka in ka sayi mutum su kutum ka ce je ka zama wuta,
na saye ka na sake ka fi sabilillah to kai ma haka Allah tabaraka wataala zai ce wuta ba za ta kafe ka ba kai ma an tura ka aljanna gaba ɗaya fi sabilillah
wannan mawadatan da ake magana na da ne ba na yanzu ba na da ne ba na yanzu ba illa qalila qala sai annabi yace afala adullukum ala shay'in kin bazan gwada muku wani abu ba idza fa'altumuhu idan kun aikata shi sabattum man ba'dakum za ku tsere ma wanda za su zo bayan ku wala yakunu ahadun babu wani mutum daya afdala minkum wanda zai fifi daraja a wajen Allah illa man sana'a mithla ma sana'atu sai wanda yayi abin da ka aikata kuka ce muna so ya manzon Allah yace tusabbihuna kuyi tasbihi wa tukabbiruna kuyi kabbara wa tahmaduna kuyi tahmidi dubura kulli salatin bayan kowace sallah wannan ya gode da farilla da nafila duk ɗaya ne salatan wa salatina sau 33 da wannan hadisi ne wasu malamai suke ganin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a hal yake fadin su in ka zo subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 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 haka zakai safala idan kai haka babu matsala saboda anan annabi ya jera ya ce tusabbihuna وتكبرون وتحمدون أنما قوكا تنزع سبحان الله والله أكبر والحمد لله سبحان الله والله أكبر والحمد لله ده بمبنتي ده وانا حديث ديتي سبحان الله 33 وكذا كين كفارة سبحان الله سبحان الله سبحان الله بكاي 33 والحمد لله كما 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله سيكاي 33 الله اكبر كما 33 الله اكبر الله اكبر الله اكبر 33 سنن كتيكا ليمن كينان لا اله الا الله وحده لا شريك له ina fatan an gane to wannan ruwaya annabi ya gwada tasbihi da takbiri da tahmidi yace sau 33 lokaci guda kenan qala mai ruwa yake farajahu suka koma suka yi tayin abinda annabi ya fada su koma su kulin da yake suna da hankali suna son su samu lada saboda me saboda Allah ya ce sabiqu ila maghfiratin bi rabbikum wa sa'iru ila maghfiratin bi rabbikum kaji masu kudin da suke amfani da wa'azi yasa can bayan muka karanta alam ya'nin allazina amanu an takhya qulubuhum li dhikrillah ya kamata mutum ya yi tunani duk matsayinsa ya yi tunani abinda zai amfane shi a lahira talakawa suna yi masu kudi ma suna yi faƙalu sai suka dawo majalisan annabi suka ce sami'a ikwanuna ahlul amwali ya rasulallah ma abuta dukiya sun ji labarin abinda ka bamu ma fa'alna abinda muka aikata fa fa'alu mithlahu
suka ce ba ku ne kadai musulmi ba kuma annabi bai ce ku talakawa ne kawai aka ba ku tasbihi da ambaton Allah banda masu kudi ba saboda haka mu ma muna ciki kun ga sun kara da abinda waɗannan fa ba za su iya kamo su ba shine suka ce ya manzon Allah amana iyaka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya manzon Allah ya ce ayya zalika fadlullahi yuti bi man yasha shine mahallu shahid wannan falalan Allah ce yana bada ita ga wanda ya ga dama yasa in Allah ya baka duniya to ka nemi lahira da ita idan Allah ya baka kowane irin matsayi ka yi amfani da wannan wajen neman ainihin lahira da samun kwanciyar hankali ranar takin alkiyama da gidan aljanna Allah ya sa mu dace abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kokari Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh